الثاني إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو رانر ثلاثة رانر ديوكو أكو جوتر شوال هجرة زبودي لدري فلودا عشرين دا فقوي الله سبحانه وتعالى أولن تري يا هذا ممنا وأنقوى مسلمين بركة الله منا كما أسوى الله سبحانه وتعالى ya karba mana ibadunmu a hadira azumin da muka aiwatar a cikin watan Ramadan. Daga kan kuma Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin wadanda ya enter a cikin wannan wata daga wuta. Bayan haka za mu amfani da wannan dama mu gabatar da gurin sallah ga ƴan uwa musulmai na farko a wannan masallaci. Gabanin komai muna bawa ƴan uwa musulmai uzurin mu rake samun yin tafsiri a bana a wannan masallaci, wanda kuma alhamdulillah akwai ƴan uwa waɗanda sun zo sun ba da gudunmawarsu sun aiwatar kamar yadda ake bukata. A wannan yammaci za mu yi amfani da wannan dama mu yi bayani a kan wata matsala wanda ta fitini al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama. Wannan matsala ita ce halaltawa mai janaba ko mai haila ko mai shige jinin jiki ta taɓa Qur'ani ko kuma ta karanta. So tari wannan al'umma a wannan zamani Allah ya jarrabe ta da fitintinu kala kala. Waɗannan fitintinu kuwa ba baƙon abu bane, mun sha bayyanawa mun karanta hadisai da dama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sifofin waɗanda suke kawo waɗannan ruɗu cikin al'umma a cikin hadisai sahihai wanda mun karanta mun fassara sun kasa fitowa suke ba da su waɗannan hadisai suke ba, wanda kuma wannan yana nuna lalle sun ansa sun gamsu da cewa waɗannan hadisai ba a kan kowa suke magana ba face a kansu. To kuma manzo sallallahu alaihi wasallama komai sai da ya bayyana mana. A koyaushe musulmi wajibi ne duk abin da zai aikata ya ga cewa abu ne da zai haɗa kan al'ummar musulmai, ba abu ne da zai tarwatsa al'ummar musulmai ba. Wannan shi yasa malamai suka haɗu na duniya gabaki ɗaya har da waɗanda suka kai matsayi na ijtihadi a kan jin mazhabobin nan guda huɗu. Ko ba komai jin waɗannan mazhabobi yana kawo haɗin kai. Misali a lokacin da kuka ginu a kan fatoyin da Imamu Malik ya bayar, waɗanda su ne mazhabarsa gabaki ɗaya Nigeria kuna a kai, to a wannan lokaci ba za ku samu baraka a tsakaninku ba. Haka nan sai Usman Danfodio a wannan ƙasa ya kafa daular musulunci aka zauna lafiya kan musulmai a haɗe, saboda daularsa ta gudana ne a ƙarƙashin mazhabar Malikiya. Saboda haka za ka je ka tarar ko ina inda suke bin mazhaba za ka ga cewa Allah ya haɗa kansu, saboda ba ruɗu ba za ka ɗauko wani fatawa ko wata matsala ko wani ƙauli na wani mazhaba a shigo da shi ciki ba. So tari waɗanda suke kawo waɗannan ruɗu suna da'awar cewa bin mazhaba haramu ne, alhali babu wani malami daga cikin malaman al'umma waɗanda suke ganin su ne kaɗai malaman sunna wanda za su yi ambata mana ba tare da mun faɗi mazhabar da suke bi ba. Wane ne? Idan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ne ba hanbali ne, mazhabar hanbaliya yake bi, yana ikrari yana alfahari da mazhabarsa. Wa bi qala ashabuna hakki da tafansa, wannan shine kaulin mutananmu ba'ana hanbalawa. Ibn Qayyim al-Jawziyya ne haka shi ma ba hanbali ne, wa kuma ya rige Albani ba hanafi ne, mazhabar hanafiya yake bi. Ibn Baz ne ya rage shi ma ba hanbali ne, Ibn Uthaymeen ba hanbali ne. Duk waɗannan suna da mazhabobi kai, babu wani malami a duniyan nan da za su yi ambatan sunansa ko da ya kai matsayi na mushahiri a cikin malaman da suka gabata sai mun gaya ma mazhabar da yake. To yaya kai kuma jahili da ba kai karatu ba? Ba a magana, dama mutum ɗaya biyu ne, in ma ya kasance mukallidi in ma ya kasance mustahidi. In kai ba mustahidi ba ne to dole ne kai takalidi. Kuma abin kunya abin mamaki da suka haranta jin mazhaban malamai magabata ta inda ba su sani ba sai Allah ya daura su bin mazhaban wasu malamai da ba su kai su ba. Mutum ne zai ce shi ba zai bi mazhaban Malikiya ba, sai gashi yana bin mazhaban Zahiriya. Waye ke shiri mazhaban Zahiriya? Dawud ne. Ka san ko wane ne Dawud? Ka san sunansa? Ka san tarihinsa? Ka san ko shi wane ne? Ko khalifarsa Ibn Hazm wanda ya jaddada mazhabar Zahiriya, sai ka san ko wane ne Ibn Hazm? Amma ai ka san wane ne Imam Malik? Ka san wane ne Imam Shafi'i? Ka san wane ne Imam Ahmad bin Hanbal? Ka san wane ne Abu Hanifa? Duk ka san su, amma ka san Dawud Zahiri? Ka san Ibn Hazm ba ka san su ba? Da suka ki bin mazhabobin waɗannan malamai mafifita, sai Allah ya ɗaura su bin mazhabobin waɗanda ba a ma san su ba cikin al'umma cikin malamai. Ai ki bin Imam Malik ana bin Albani, yaushe Albani ya rasu? Malamin wannan zamani ne. Ko an ki bin Imam Malik ana bin Dilibas, ko kuma ana bin Ibn Taymiya, ko ana bin Ibn Qayyim? Ta inda ba su sani ba suka zo suka faɗa bin taqlidin da ba sa so. To saboda haka wannan matsala da za mu yi bayani a kai, mun so mu zo da shi a rubuce rubutu mai kyau, wanda bayan mun yi bayani mun karanta, to za mu ba ƴan uwa kofi na abinda muka rubuta cikakken bincike. Shin wai hadalcin taɓa Qur'ani ko karanta shi ga mai jaraba ko mai haida ko kuma mai nifasi kaulin wane ne? Waye faɗe shi? Wa kuma yace ba hadal bane? Kuma wanne ne ko menene dalilin kowanne daga ciki? In abin ya kasance a rubuce ne su waɗannan masu rudo, to kofi daddai-daddai na za mu aika musu su san shiru-shiru din nan da ake ba. Ko malamai da suke zuba ido akan wannan abu ba wai ba batun kan harkan bane. Duk irin waɗannan matsaloli da ake bujiro shi cikin al'umma, malamai suna sane da shi, sun karanta sun cire, amma kasancewa ba shi ne maslaha ga al'umma ba, shi ne suke karantar da mutane akan abin da yake damu. To ba tare da ɓata lokaci ba, ga takardar a rubuce idan muka gama a jidda wannan din bai fito sosai ba, za mu yi alƙawari gobe idan muka fito da shi sosai za mu iya bawa kowa ya samu ya ga shin yaya wai kan wannan matsala yake tukuna. Gobe kuma insha Allah za mu yi bayani akan maniyyi, najasa ne ko kuma ba najasa bane? Yanzu an daura mutane cewa maniyyi ba najasa bane, ana ta wannan hayaniya din. A da farko a gurguje, Qur'ani bai halitta da mai janaba ko mace mai haila ko mai jinin haihuwa ta taɓa Qur'ani, ko kuma su waɗannan su taɓa Qur'ani ko su riƙe shi ko su ɗauke shi ko su karanta shi ba tare da tsarki ba. Wannan kauli ne kamar yadda Ibn Abdulbar ya faɗa a Tauhidi, yake cewa ولم يختلف فقهاء الأنصار في المدينة ولا في المدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا على وضوء. ابن عبد البر يتشوى ما لم براني بسيطة باني با مدينة لي كو إراكي لي كو شام لي شوى في هدسة قرآني متن يشاهيش بيتباكي با سيدا ينادى تكي. يأتي وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي أبي وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في آثارهم. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء. قال إسحاق بن راهويه لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ. ابن عبد البر يكي شوى في حدثة متن من جنبا هو من حيلة هو متن من جنن بيك ودنن ستقى قرآن هو سكرا شاشبا يكي مغانا لينا ما لما براني كبا كلايا ما لما مدينة ما لما إراكي ما لما شام. سنن يكي قولي من الإمام مالك na Imam Shafi, na Imam Abu Hanifa, na Imam Thawri, na Imam Al-Auza'i, na Imam Ahmad bin Hanbal, na Ishaq bin Rahuwayhi, Abu Thawr, Abu Ubay. Yace kuma kauli ne na Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Ba'ud, Al-Hasan bin Hasan Al-Basri, wa Sha'bi wal Qasim bin Muhammad wa Ata. akwai kuma waɗanda bai ambace su ba kauli ne na al-khulafa ar-rashidin gabaki da kamar yadda zai zo riwaya Abu Sayyidina Ali riwaya Abu Sayyidina Umar da sauransu to wannan shine kaulin waɗannan malamai ne take cikin su har da al-madahib al-arba har da al-khulafa al-arba radiyallahu ta'ala anhu to shi kuma cewa Qur'ani ya hadatta ne janaba mai haila mai jinin biki su karanta ko su taba shi kaulin wane ne Al-Albani da kansa a cikin littafin sa Tamamul Minna ne kawo yana wannan magana akan wannan matsala yake cewa wa huwa madhhabu Dawud Zahiri wa Ibn Hazm wadannan mutane guda biyu katare ya fada yake wannan madhhaba ne na Dawud Zahiri da Khalifa sa Ibn Hazm kauli sai shi kansa in akwai wasu tunda yana tafiya akan wannan kauli in akwai wasu malamai wanda ake ji da su wadanda suka faɗi wannan kauli din bayan Ibn Hazm da mai gidan shi Dawud Zahiri to da ya faɗi amma ba ka duba Tamamul Minna wanda a cewar sa yayi nakalin a Sayyid Sadiq ne amma ba nakali bane to wannan da ikrarin sa kenan sannan kuma al-Imam Shawkani a cikin Nasiruddin Albani waɗannan su an san su da ayyada mazhaban Zahiriyya an san su da shuzudi ma'ana sabawa abin da malaman duniya suka faɗa an san su da wannan su ma suka tafi suka ayyada ko suka tafi akan mazhaba na Zahiriyya na cewa ya halatta waɗanda muka ambata su karanta Qur'ani ko kuma su taba shi kaga daga bisani ai ibn Imam Malik Shafi Imam Ahmad ai ibn mazhaban waɗannan malamai mafi fita sanannu shahararru an zo kuma ana jin mazhaban wa mazhaban Dawud Zahiri abin da muke so mu bayyana kenan akai akai to wannan kenan Ibn Hazm al-Zahiri a cikin littafin sa al-Muhalla wanda duk waɗannan rudin galibi a cikin littafin Ibn Hazm ake dauko shi ko kuma a cikin littafin al-Albani baya wuce waɗannan mutane guda biyu al-Muhalla ya kawo jaridai na halalcin taɓa Qur'ani da karanta shi ga waɗannan mutane da muka ambata dalilinsa na farko za mu fara faɗan dalilansu ne dalla-dalla saboda insa dalili na farko Ibn Hazm al-Zahiri al-Muhalla ya taɓa dalili da wasiƙan da manzo ya aikawa Hiraqal ko yake aikawa sarakunan duniya yake a cikin waɗannan wasiƙu akwai wannan aya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أقوى ون آية يتي إذا أتى أيكا ون وثيكا أتكم وثيكا أقوى ون آية ون لوكا تي أوثيكم من ذو أقوى ون آية والسلام على من يتبع الهدى يتي دولي لي ون ذي كران تاشدين تقوم ون دا ون ذي كران تاشدون لي يتبع ون وثيكا kuma ya karanta wanda zai taba ni ya karanta ni dinnan to dole ne kafiri ne yake kafiri kuma na jasa kafiri an san baya wankan janaba yana dauke da abin nan saboda haka wannan yana nuna halalcin ne janaba ko malan tarki ko da kafiri ne ya taba Qur'ani wannan dalilin sa na farko kenan kafin mu fadi dalilin sa na biyu an sa akan wannan wasiƙa ko waɗannan wasiƙu ba sa nuna halalcin taba Qur'ani ko karanta shi da mai janaba ko mai haida ko mai nifas baya nuna haka saboda aya daya ko aya biyu ba a kiransa Qur'ani aya daya ko biyu akwai bambanci tsakanin Qur'ani gaba dayansa da kuma aya daya ko biyu shi yasa Imam Malik ya kafa hujja da waɗannan wasiƙu cewa mai janaba ko mara tsarki litta'awudi saboda neman tsarin wani abu da ya gani na tsoro to ya kan yi karanta aya ɗaya ko biyu saboda ba Qur'anin bane gaba ɗaya in a rubuce ne yake iya taba su ko yana jin rike su saboda hukuncin Qur'ani kari daban hukuncin ba'adin ayoyin Qur'ani daban a wannan bangare din wannan shine an sanda malamai suka bawa Ibn Hazm akan wannan. Sannan abin mamaki wai yake cewa kun san su Zahiriyya ba su yarda da qiyas ba. Yake cewa ku ne ahlu qiyas. Kuka kiyasta aya me yasa ba ku kiyasta Qur'ani gabaki dai akan aya dai da aya biyu ba mana tunda ya halatta kafiri ne na jasa ya taba aya ɗaya ko biyu ko ya karanta kenan me yasa ba za ku kiyasta sauran Qur'ani gabaki daya ga aya ɗaya ko aya biyu ba to shine malamai suka ce masa ai kai kuma zahiri ne me zahiri saboda su az-zahiriyya suna ganin kawai duk abin da yazo akan wannan abu ne kadai aya ko hadisi yake magana suka ce me yasa kai kuma baka ce wannan aya ce kadai a cikin Qur'ani saboda zahirin dinka ya halatta me najasa ya karanta shi ba kun gane wannan magana ma'ana kawai wannan aya ce kul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wannan aya ta halatta me janaba ko maran sarki ya karanta banda sauran ayoyin Qur'ani tunda wannan shine abin da su zahiriyya suka kibu a kai zahirancin kenan me yasa ka bar zahirancin ka kace Qur'anin gabaki daya maimakon aya ce da yake koju ka mayar da ita Qur'ani ne gabaki daya in zahiranci tsantsani wannan aya wannan aya ko dannan ayoyi guda biyu ka kalle kawai ya halatta maran tsanki ya karanta su a zahirance kenan sannan kuma ayar da zamu zo mu yi bayani akai la yamassuhu illa al-mutahharun ibn hazm al litafin sa da muka bayyana al mahalla yake cewa ayan khabar ne ba nahyi bane la yamassuhu la din nafiya ce ba nahiya bane abu na biyu da ya fada yace al mutahharun din na malaiku ne saboda haka daga bisani yace anan ba ma maganan qur'ani a wajen in ma qur'ani maganan sa ake ba hali a ciki la din nafiya ce malamai suka ce to ai nafiyu yana zuwa bima'anar amr bima'anar nahyi a cikin Qur'ani misali wal walidatu yurdina wannan khabar ne yazo bima'anar amr khabar ne bima'anar amr da yake la yamassuhu jumla ce khabariyya to saboda haka to ai jumla khabariyya tana zuwa bima'anar insha'iyya ta zo amru ko kuma ta zo nahyi ma'a inda kuma yake zuwa da nahyi misali inda Allah yake azali la yankihu wannan da nafiya ce amma ma'anar nahyi ne halawa ne saboda haka la yamassuhu kamar da ibnu abdul bar ya mayar masa da raddi ko da jumla ce khabariyya ko harfu la nafiya ce to ma'anar wannan jumla din la din nan ma'anar ta na nahyi ne ko jumla ce wa tahani wadannan su ne dalilan da dalili na farko wanda dalilan da shi Ibn Hazm ya ambata a cikin litafin sa al-Muhalla a cikin littattafan waɗanda suke ayyada shi a wannan kauli kamar littafin al-Imam Shawkani shi kuma ya kafa hujja da hadisin Aisha kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah fi kulli ahyani manzo sallallahu alaihi wasallama yana ambaton Allah a kowanne lokaci a duk irin halin da yake ciki yace ambaton Allah to har da karatun Qur'ani a ciki kenan a cikin duk irin halin da yake ciki zai shigo da ko da yana da janaba kenan ko ba shi da sarki to shine a kan wannan akwai ansa da dama na farko shine wannan hadisi ne am hadisi ne am in hadisi am to aka samu hadisi da ya khassace shi ko ya dalilin da ya khassace shi ba a aiki da wannan umumi din shi yasa Imam Nawawi a cikin Riyadus Salihin yake babu zikrillahi ta'ala qa'iman wa qa'idan wa mutaji'an wa muhditan wa junuban wa ha'idan illa al-Qur'ana fala yahillu li junubin wala ha'id yasa Imam Nawawi sai ya kawo wannan hadisin Aisha farkon hadisi a wannan babi ne kawo yake wannan babi ne na halalcin ambaton Allah a tsaye ko a zaune ko a kwance ko ga mai hadasi ne na jaza ko ga mai janaba ko ga mace mai haila ambaton Allah yake illal qur'ana banda amma ambaton da karatun qur'ani ne banda shi yake fa la yahillu karatun qur'ani mai halitta ba litunubin ga mai janaba wala ha'il ko kuma ga mai haila ko mai jinin nifaq. Sannan sai ya kawo wannan hadisin Aisha din a farkon hadisin wannan babi. Kaga kenan yanzu kuru din nan zikir karatun Qur'ani ma zikiri ne. Karatun Qur'ani ma zikiri ne. Amma anan Aisha ba ta yi niyyar shigar da karatun Qur'ani ba. An batun Allah wanda ba karatun Qur'ani ba ne. Kana da janaba ko mace mai haila za ta iya yin la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel tasbih. Amma bai halitta a gare ta sai karatun Qur'ani ba. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, a karatun Qur'ani ko da yana cikin zikiri, to sai dai duk lokacin da aka ce zikir zikir, to ana nufin zikiri ne wanda ba karatun Qur'ani ba. Saboda sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha da karatun Qur'ani take nufi cewa za ta yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alqur'ana fi kulli ahyani. Amma tunda ta ce yadhkurullah, ambaton Allah ne wanda ba karatu ake nufi ba. Abu na uku, raddi gare su ga kafa hujja da wannan hadisi. Abu na uku shine yadhkuru a cikin Qur'ani bai taɓa zuwa bi ma'ana yaqra'u ba. Akwai mahaddatan Qur'ani a nan da yawa, akwai a cikin Qur'ani din da aka ce yadhkurul Qur'ani ko yadhkurunal Qur'ana, kaga babu. To cikin da kaga a Qur'ani ana maganar karatun Qur'ani za su yi tudu ko ya karamu ne, kamar yadda Allah yake fa innal ladina yatluna kitaballahi, bai ce innal ladina yadhkuruna kitaballahi, innal ladina yatluna kitaballahi. Sannan haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fas'alil ladina yaqra'una alkitaba. Saboda haka lokacin da aka ce yadhkuru ana nufin ambaton Allah ne wanda ba karatun Qur'ani ba. In karatun Qur'ani ne yatlu ko ya karau, kamar yadda Qur'ani ya ambata a ayoyi da yawa. Sannan kuma abu na hudu shine Aisha inda tana nufin karatun Qur'ani ne za ta bayyana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alqur'ana ko yatlu alqur'ana ala kulli ahyani. Amma bata ce yaqra'u alqur'ana fi kulli ahyanihi, bata ce yadhkurullah. Abinda zai tabbatar da haka akwai hadisin da Aisha ta rawaito dake tana nufin karatun Qur'ani ne bata ce yadhkurullah ba. Wannan hadisin kuwa shine hadisin Aisha wanda Imam Muslim ya rawaito, take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fayaqra'u alqur'ana. Yadda Aisha ke rawaito wannan hadisin, wannan ma Aisha ke rawaito, kaga a can inda Aisha tana nufi yadhkurullah din zai shigar da karatun Qur'ani, za su yi amfani da lafazin yaqra'u alqur'ana fi kulli ahyanihi. Kamar yadda a wannan hadisi nata wanda Muslim ya rawaito, take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fayaqra'u alqur'an. Bata ce yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fayadhkuru alqur'ana ko fayadhkuru allaha ba. Sai sai ake cewa hadisi wato ba wai dalilu ba ne wanda idan aka ba wa kowa ya iya cin sa. An gane duk wanda aka yi ka masa dalilu ya iya cin sa. To ba irin hadisi ba haka yake. Hadisi daya, to idan kana so ka fassara shi sai ka nemo hadisai wanda suke tafiya da wannan hadisi, in ba haka ba za ka bada cikin kuri, kamar yadda suke badawa cikin kurakurai saboda jahilcin ilimin hadisi. Sannan kuma abu na shida raddi ga wannan hujja da suke kafawa shine akwai ijtimali. Misali in ka ce yadhkurullah akwai ijtimali, abinda ake nufi da ijtimali lafazin da ba ma'ana ɗaya yake dauke da shi ba. Yadhkuru zai yiwu ya kasance yana ma'anansa yana karatu, zai yiwu ya kasance yadhkuru yana ambaton Allah wanda ba karatun Qur'ani ba ne, akwai ijtimali. Malaman usul fiqh suna cewa wa bil ihtimali yasqutu al-ihtilal, ma'ana duk kalmar da yazo da ma'ana biyu ko uku kai baka da hujja ka kafa hujja da wannan kalima ko wannan hadisi da cewa hujjar kace saboda idan kace hujjar ka ne wanda yake ja da kai shi ma zai ce ni ma hujja na ne saboda ko akwai ihtimali a ciki misali idan su suka ce yadhkurullah yana nufin yaqra'u alqur'ana to mu kuma yayin shi yadhkurullah yana nufin ambaton Allah haka da akwai ihtimali musamman ma zikir na kace zikir to dinta yana shigar da karatun Qur'ani amma abin da zai fara zuwa kwakwalwar ka shi ne shine ambaton Allah wanda ba karatun Qur'ani dalili na uku dalilin su da uku shine hadisin Abu Huraira innal mu'mina la yanji wannan hadisi yana da qissa Abu Huraira yana zaune a gun manzo sallallahu alaihi wasallam a bakiyan sahabbai shikenan sai ya liƙe ya kauce ya zali a cikin jama'a da ya tafi manzo ya waiwa yana neman Abu Huraira bai gan shi ba sai can Abu Huraira ya zo jikinsa ruwa yana ta zuba jikinsa ɗanye sai manzo ya ce ina ka tafi Abu Huraira sai ta ina ɗauke ne da janaba sai na ga bai kamata in zauna a gunka ina da janaba ba shine na zali baka gani ba sai dai na yi wanka na zo sai manzo ya ce yake innal mu'mina a wata riwaya innal muslima la yanji mu'mini ko muslimi ai baya ɗaukan janaba sai suka ce to kenan to ko mace tana da haila ko tana da nifasi ko namiji ko wanda yake da janaba to in dai shi ne musulmi ne ba ta tafi ba mu'mini ne ba na dasa ba ne tunda ba na dasa ba ne kawai yakan iya taɓa Qur'ani yakan iya karatu to kafa hujja da wannan hadisi jahilci ne saboda hadisin yake iya rusa wasu ayoyin Qur'ani ba idan hadisin yana nufin wai musulmi ko mu'mini baya najasa baya samun sa ne za a ce da ayoyin da suka zo suka tabbatar da cewa musulmi ko mu'mini din da na ba yana samun sa ba Qur'ani bane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu وإن كنتم جنبا إذا كنا دوكي جنبا فتطهروا كجي في وانكا هذا القرآن يا تبتر في مسلمين هو مؤمنين جنا كاموادا جنبا هذا حديثي ديوا من دفعه من الوقت من دفعه من كرنسا سن القواني من ثم أنا كاموادا جنبا يكن يو وانكا أو رواية ما سنة وانكا تاريد آي حديثي ديوا من تاتر جاسوا كمان نمالي to shi hadisin abin da yake nufi innal mu'mina la yanjisu ma'ana shi mutum din kan kansa dai sarki ne dai har misali adadi na jaza kare na jaza to shi mutum baya wannan dai shi sarki ne yanzu misali kare idan ya sa harshen sa cikin ruwa to ya sa wannan ruwa din da kwano na jaza saboda shi da jaza to amma kai ma mutum ka dauko ruwa ka sha harshen ka ya taba ruwan ya zama na jaza ba na jaza ba ne to wannan shi ne abin da hadisin yake ne inda hadisin yake nufi daban inda ko su kuma suka tafi daban dama idan ka rasa dalili kare kare za ka dinga yi kararmu duk abin da ka gani ya kararmu ka zo ka ce dalilin ka ne alhali abin da ka samo din hadisi ma za a mayar maka da rani saboda Abu Huraira da ya sa ya ce da manzo ba na so in zauna a gunka ina da jaraba ba saboda girman manzo ba ne shin ne jaraba ko mace ne haila ko ne fasi in ta taɓa Qur'ani ta girmama Qur'ani kaga hadisin da kansa wanda suka kafa hujja da shi da cewa halalci ne janaba ko mai haila ko mai nifasi ya taba Qur'ani ko ya karanta hadisin yana bayar musu da hadisin kan kansa to wannan kenan dalilin su na kudu shine suka ce a asar na ibnu abbas cewa annahu la asar wato أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا يرى بعضا لمسه جنوبا عبد الله بن عباس بايا جنسي واتقى قرآن جميع جنبا ليس جنبا بايا جنبا حتى قلنا كفا مجا دولنا أثر لك أما أجمع مايكي جيني قالي في ذاك جسنا سيوا مجانا سعادي بعد ذلك بني maganin sahabi ko kaulin sahabi ba dalili bane amma lokacin da suka ga cewa babu makawa to sai da kaulin sahabin sai su yi ruko da shi saboda haka abin da zamu ce muku a nan shine ku abun ku kaulin sahabi maganar sahabi ba dalili bane saboda haka yaya a yau kuma za ku zo ku kafa hujja da asar ko kuma kauli ko abin da aka rawaito mawqufan ala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dalilin su na karshe shine suka ce al-bara'atu al-aqliya abinda ake nufi da al-bara'atu al-aqliya suka ce asali dai kowanne abu ya zamanto jaizi ne wannan shine asali saboda haka suka ce taba qur'ani da mai janaba ko mai haila ko mai nifasi asali ya halatta sai wani dalili ne zai zo ya haramtar suka ce dalilan da suka zo suka haramtar din duka dalilai ne saboda haka sai a koma asali na cewa halal ne to saboda haka anan mu da farko ba mu sallama cewa asali al-bara'atu al-aqliya shine taba qur'ani ko karanta shi kan janaba ko mai haida ko mai nifasi ba mu sallama wannan ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin qur'ani ba wai qur'ani ba ma a duk wani sha'ira min sha'ir da a girmama shi zalika wa man yu'azzim sha'ir Allah akwai sha'ir Allah wanda ya wuce qur'ani kuma kin karanta qur'ani ko taba shi ga mai janaba ko mai haida ko mai nifasi girmama shi to saboda haka sananne ne hatta a bara'atu al-aqliya girmama wa'ayi girmama littafin da Allah ya aiko sananne ne me yasa kiristoci suke ce da bible the holy bible sai sun ce holy bible mai tsarki littafi mai tsarki kaga kenan duk wani littafi da asalin sa an saukar ne abun Allah to tsarkakakke ne ana girmama girmama wa'ayi abu ne sananne ne hatta fil bara'atu al-aqliya dai wannan kenan ba mu sallama cewa al-bara'atu al-asliya shine a wulakanta wahayi ko kuma a ki girmama wahayi ko littafin Allah ba kamar yadda zai zo a ayoyin da za mu zo mu yi magana a kan su sannan abu na biyu sai suka ce ba dalili da zai nada mutane daga wannan halali din ya kai su haramci to ba mu sallamar ba akwai dalilai za mu karanta hadisai guda goma sha biyu waɗanda suka haramta karanta Qur'ani ko taɓa shi ga mai janaba ko mai nifasi ko kuma mai haida kaga batun ba dalili bai taso ba kuma batun cewa hadisan duka da'ifai ne shi ma za mu zo mu yi magana sai ba mu sallama wannan ba saboda mu ba duk hadisin da Albani ya da'ifantar shi kenan za mu sallamar masa wannan hadisin ba mu da wani malamin hadisi shi Albani ba haka bane kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba waɗannan su ne dalilansu da kuma ansan da muka bayar akan waɗannan dalilai dama insafi adalci in kana so ka naɗaka irin waɗannan matsaloli farko ma ka faɗi dalilan waɗanda kake so ka yi magana a kansu yanzu ga dalilanmu gabaninmu fara karanta dalilanmu ko kuma kar in ce dalilanmu in ce ajillatul jumhur dalilai na malaman duniya waɗanda suka haramta wannan abu a cikin dalilansu da na ambata guda biyar shin akwai ayar Qur'ani ko da akwai wata aya da Qur'ani suka kafa hujja ta ita ayar ta ce ya halarta mai janaba mai haila mai nifasi ya karanta ko ya taba Qur'ani akwai aya ko da na karanta aya a cikin dalilansu banka ba mu karanta ba to mu ga ayoyi guda bakwai a cikin Qur'ani waɗanda kowace aya tana nuna mana haramci karanta Qur'ani da taɓa shi ga mai janaba ko mai haila ko mai nifasi ko kuma ga mara tsarki umuma dalili na farko shi ne aya da ta zo a cikin suratul waqi'a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ولن آيو يجيك سنة مجانا لأكل موضوعي نقرآن تو قبل ننكو مياك ما تمي مجانا كتيتكي أكل malaman tafsiri wajen fassara wannan aya. Malaman tafsiri ba wai tafsirai wadanda aka tarjuma su da Hausa ko Turanci ba. Ba ma duba wadannan tafsirai. Tafsirai wadanda malamai suka rubuta da zunzurutun larabci, yaren Qur'ani, yaren manzo sallallahu alaihi wasallam. Malamai sun yi sabani wajen fassara wannan aya akan abubuwa guda biyu. Abu na farko, shin wannan damiri la yamassuhu dinnan ina yake komawa? Abu na biyu shi ne al-mutahharun dinnan suwane ne, mala'iku ne ko kuma mutane ne yayin Adam? Waɗannan wurare guda biyu a nan ne malaman tafsiri suka yi saɓani a kai. Magana na farko, Imam al-Qurtubi wanda kuma Imam al-Mufassiri shi ne al-Imam al-Tabari suka rajjaha cewa wannan damiri, ko kuma suka rajjaha cewa al-mutahharun dinnan ana nufin al-bashar ne, ma'ana mutane ake nufi. Wannan shi ne kaulin Imam al-Mufassiri, shugaban masu tafsiri, shi ne al-Imam al-Tabari a cikin littafin sa Jami'ul Bayan, bayan ya kawo maganganun malamai akan fassara wannan aya sai ya ce kauli mafi inganci shi ne al-mutahharun, yake yana da umumi ne ko mala'iku ne ko mutane ne, duk al-mutahharun din ne yana shiga su. Wannan shi ne kaulin al-Imam al-Qurtubi kamar yadda zai zo, shi ne kuma kaulin da Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya yi intisarinsa a cikin sura ta Zukhruf, tafsirin suratul Zukhruf da kuma tafsirin suratul Waqi'a. Wasu malamai kuma suka ce al-mutahharun dinnan suka ce ana nufin mala'iku ne, wannan a dangane da lafazi na al-mutahharun kenan. Sannan a dangane da damiri, shi wannan damirin da muke magana a kansa, wasu suka ce damiri la yamassuhu yana komawa zuwa ga Qur'ani. Takaitaccen magana kenan. Damirin la yamassuhu yana komawa zuwa ga Qur'ani, al-mutahharun kuma ana nufin mutane ne. Daga bisali la yamassuhu ai la yamassu al-Qur'ana illa al-mutahharun. Qur'ani sun ba masu tsarki ba ne, mutane masu tsarki ba za su taɓa shi ba. Wasu suka ce damirin nan na Qur'ani ne, amma al-mutahharun din ana nufin mala'iku ake nufi. Mala'iku ake nufi. Wannan shi ne kaulin al-Imam al-Sa'di a cikin tafsirinsa. Wasu suka ce damirin na laukul mabudu ne, al-mutahharun kuma mala'iku ne. Kun ga kaulin takaitacce guda uku ne. Damirin nan la yamassuhu na Qur'ani ne, al-mutahharun mutane ake nufi. Damirin nan la yamassuhu na Qur'ani ne, al-mutahharun mala'iku ake nufi. Damirin nan la yamassuhu na laukul mafudu ne, al-mutahharun kuma ana nufin mala'iku ne. Waɗannan kauli ne guda uku. Sai Ibn Hazm al-Zahiri wanda a wajensu ne wannan ra'ayi ya fito, yake cewa ai wannan al-mutahharun dinnan ma mala'iku ake nufi, ba ma mutane ake nufi ba. Saboda haka shi wannan littafi, kitabin maknun dinnan zuwa gare shi da damirin nan yakan komawa. Daga bisani babu ma maganar Qur'ani. To wannan akwai rashi a kansa ta hanyoyi daban-daban, tattaya daban-daban. Na farko shi ne damirin nan yakan komawa zuwa ga Qur'ani ne saboda wasu dalilai guda. Dalili na farko shi ne maganan ana yi ne akan Qur'ani. Rantsu wannan da aka yi na baya, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, jawabul qasam inna shi ne innahu laqur'anun karim. Kaga maganan ana yi magana ne akan Qur'ani, ana so a tabbatar da darajojinsa, ba wai ana magana ba ne akan lawhul mahfuz. Shi sunan lawhul mahfuz ma maganan Qur'ani ya kawo. Qur'anin nan an samo shi ko kuma mai daraja ne, yana da daraja, ana girmama shi hatta a cikin lauhul mahfuz. kaga sunan lawhul mahfuz din ma bai zo ba sai dan bayani akan Buhari saboda haka malamai da suke cewa afdaliru yarja ila akhrajat azma wannan ana magana ne kaida amma amma idan ana magana akan mawdu idan dalili ya zo dalili ya kan komawa kan mawdu ne kamar yadda anan ana magana ne mawdu ne na Buhari saboda haka in kace la ya masuhu kace dalili ne na lahul mahfuz ne ya kawo magana lahul mahfuz a nan ai ana magana ne akan Qur'ani wannan shine abu na farko abu na biyu kaji daga wani mawdu'i zuwa wani mawdu'i yana cire magana a cikin fasaha da balaga misali idan kace innahu da qur'anu kai ana magana akan qur'ani shi kitabul maqnun ana magana akan qur'ani saboda karimul ayy mu'azzabun shi kitabul maqnun shi qur'ani a cikin lafzul mafhumul ma'ana shi kuma mai sai ka zo ka ce la ya basu illa al-mutahharu kuma ana magana ne akan lafzul da ka san da ka gaba kuma tanzilun min rabbil alamin kace shi kuma ana magana ne akan qur'ani wanne irin magana ne kai ne ka dauko magana tarantaran kana yi baka karasa ba sai ka dakatar sai ka dauko wani magana da ba shi da alaka da wannan magana ka saka kuma ka kara dawowa ka karasa magana da bare ko a wanzu za ka wani bai iya magana ba bai iya bada tarihi ba in ka fara magana ba za ka bayyanci ba sai ka karasa sai ka dauko wani sabon magana ba karasa bayani akan qur'ani ko kuma shigo da bayani akan lahul mahfuz kuma kara dawowa akan qur'ani wannan yana cire magana a fasaha da balaga shi kuma qur'ani kamar da aka yi bayyana hikimatun baliga yana dauke da hikimomi da balaga da fasaha larabawan da suke bi kowa iya larabci ma sun sallamarwa qur'ani wajen fasahansa da balagansa abu na uku shine a lokacin da kace dalilin nan la ya masuhu ya kan komawa zuwa ga kitabin maqnun to a wannan lokaci ka fita a mawdu'i kamar da muka bayyana ka fita a mawdu'i ana magana ne akan mawdu'in qur'ani fita a cikin mawdu'i yana cire magana a cikin fasaha da balaga saboda haka ana magana ne akan qur'ani sai ka fita a cikin mawdu'i abu na uku shine a lokacin da daliri ko fassarar qur'ani ya dauki aujihi ko ci da yawa zaka nemo dalilin wanne fuska ake nufi ne a waje ma'ana a tafsirin sahabbai ko maganan sahabbai a waje ko a wasu hadisi zaka zo ka tabbatar da wannan to hadisan da zamu zo mu karanta a nan gaba ya zo a wajen sayyidina Ali ya zo a wajen sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo a wajen Abdullahi bin Umar ya zo a wajen sahabbai da dama ya zo a wajen yar uwar Umar bin Khattab lokacin da Umar bin Khattab ya musulunta sai ta ce a lokacin gaggabannin ya musulunta sai ya nemi kanwarsa ta mika masa da mushafi da take karatu da shi suratul Taha sai ta ce inna karijisun wa najis fala yamassuhu illa al-mutahharu haka ta faɗa kamar yadda zai zo a nan gaba Imam Suyuti ne yake a cikin aljiyarsa yake magana akan abubuwan da suke da hukunci na marfu'i yake cewa wa haka za tafsiru man qad sahiba fi sababin nuzuli aw ra'ayi al-aba haka Imam Suyuti ya faɗa saboda haka wannan shine tafsirin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun fassara cewa la yamassuhu illa al-mutahharun dinnan ana magana ne akan qur'ani haka suka fassara tafsirin da sahabbai suka yi dai akan ga maganar malaman tafsiri akan wannan dalili dai Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa majalladi na 17 shafi na 225 yake cewa wa qila al-murad bil kitab al-mushaf alladhi bi aydina wa huwa al-azhar yake wasu malamai suka ce al-kitab fiki al-kitab dinnan ana nufin wato qur'anin da yake hannu ne yake wannan ma'anar shine yake bayyana shine yake fita wannan wajibi na farko kenan wajibi na biyu wannan fi kitabin dinnan jarum wa majrur ne kamar da malaman nahwu suke fada muta'alliqun bi kari ابن كثير يكي سوى إنه لقرآن كريم أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب عظيم في كتاب مكنون أي معظم في كتاب معظم في كتاب محفوظ أو معظم في لوح محفوظ حتى ابن كثير يقرأ يكي والنجار ومجرد في كتاب إن متعلق له كريم أي معظم في كتاب مكنون أتكن لوح محفوظ ما قرآن ينادى درجة أنا جرم ماشي أنا بمبا تاتي دا سورة أبو بوان دا أكروب تاتي لوح محفوظ فكاكت ينكين حر أتكن لوح محفوظ ما قرآن ينادى درجة أنا جرم ماشي أتن سما فيايا أقصى فيايا كما مجانا قصى اللوح محفوظ كنسى قرآن ينادى درجة أنا جرم ماشي to kage kenan wadanda suke kasa malaiku ma suna girmama shi a cikin lafin mafuzu ma yana da daraja yana da makana to yaya ku kuma da kuke kasa kaga ba a magana kenan kamar yadda ibnu kathir ya fada a tafsirin suratul zukhruf yake cewa wali hadha istanbata ulama radiyallahu anhum amma shi a nuskar cewa radiyallahu anhu amma sawab shi ne radiyallahu anhum min hatayn alayatayn yace malamai sun istinbati a waɗannan ayoyi guda biyu yana nufin aya ta cikin suratul zukhruf wanda zai zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim wannan aya da kuma wannan aya la yamassuhu illa almutahharun yace waɗannan ayoyi malamai sun istinbati cewa yace cewa yace la yamassu almushaf illa tahir yace kama warada bihi alhadith in sahha yace ba wanda zai taba qur'ani sai wanda yake da tsarki kaman yanda hadisi yazo idan hadisi ya inganta yace to shi kansa zai zo a nan gaba ya kawo wadannan hadisai yayi magana akan su daga baya sai ya kawo hadisin shahidi daga hadisin Abdullahi bin Umar wannan yana nuna hadisan ko da wasu malamai sun da ifanta kamar yadda zamu magana akan su to suna da shawahid wadanda za su mayar da su alal aqal sahihun li ghairihi kamar yadda mun sha bayyanawa sai yace li anna al mala'ikata yu'azzimuna al masahifa al mustamila ala al qur'an fil mal'i a'la yace saboda malaiku suna girmama takardun da suke dauke da rubutun ayoyin Qur'ani tun a cancan sama malaiku suna girmamawa fa ahlul ardi bidhalika aula wa ahra yace mutanen da suke bayan kasa su ne suka fi cancanta da su girmama Qur'ani din fiye da malaiku wadanda suke sama sai ya kawo dalili yace li annahu nazala alaihim saboda Qur'anin an saukar musu ne misali ku ne Qur'ani dan kuwa ka saukar to wasu ma waɗanda ba su aka saukarwa ba suna girmama shi ku da aka saukar muku kuma ba za ku girmama shi ba mutawajjihun ilayhi yace qur'anin ya fuskance su ne fa hum ahaqqu an yuqadiluhu fil ikrami wa ta'zim wa linqiyad lahu fil qabul wa taslim haka ibn kathir fala waɗanda aka saukar da qur'ani dan su mutane kenan su ne suka fi cancanta su girmama qur'ani fiye da malaiku waɗanda su ma suna girmama shi hatta a cikin ayoyin da aka rubuta a cikin lafin mafud to shi ne shin kai ma in matarka tana haila ba za ka kusance ta ba saboda kana tsantsanin ta sannan ka umarce ta ta kusanci ita qur'ani kuma sannan wannan girmama qur'ani ne wannan ka girmama qur'ani kenan wannan shine magana ibnu kathir tafsir ibnu kathir مجلد يقول شافي نتريد أشرين دقوه ديكي سيوا كما ورد الحديث إن صح قد صحت الأحاديث بشواهدها ومنها حديث ابن عمر الذي ذكره ابن كثير نفسه ابن كثير ديكي سيوا كل حديثا دا ستزو إنسي إن جانتا فشي كان سي ابن كثير دي يكاو وحديثا شاهدي حديث عبد الله بن عمر واندا زيزو أنانكبا cewa shahidi ne na mayar da waɗancan hadisai da ibai sahihi duk ma mu ba mu sallama cewa duka waɗannan hadisan da ibai bane kamar yadda za su zo wajihi na uku shine أن المراد للمطهرين البشر أو آمن في الجميع أبن دعيك نتيجة المطهرون شيني متاني كوكما متاني دا ملايكودن كباكلا سيشيكتك المطهرون لنا إذا كان المراد بهم البشر إما أن يؤود الضمير إلى القرآن يتي إذن أنا نتيجة متانيني wannan damirin din ma ya koma zuwa ga Qur'ani idan muka ce damirin yana komawa zuwa ga Qur'ani ne to kafa hujja da wannan aya na rashin halalcin taba cin shega mai tarki zahiri misali la yamassuhu la yamassu ay la yamassu al-Qur'ana illa al-mutahharun ma su tsarki ne za su taba Qur'ani a lokacin da muka ce damirin nan yakan komawa ne zuwa ga al-Qur'ani a lokacin da kuwa muka ce damiri yakan komawa zuwa ga lauhul mahfuz to in har taba lauhul mahfuz ya haramta sai ga mai laifi a ina aka samu qur'ani ta ajin lokacin da in ma cewa aka yi damiri nan yakan komawa zuwa ga qur'ani ko cewa aka yi damiri yakan komawa zuwa ga lauhul mahfuz ko kitabul maknun a kowanne daga cikin su ayar tana nuna haramcin taba qur'ani ne sai ga wanda yake da tarki saboda idan muka ce dalilin yakan komawa zuwa ga Qur'ani wannan zahiri ne la yamassu al-Qur'ana illa al-mutahharun in muka ce zuwa lauhul mahfuz ne a ina ta samu Qur'ani in har an taba bai halitta a taba lauhul mahfuz ba sai da tarki to Qur'ani shi ma cikin lauhul mahfuz aka samu shi daga bisani shi ma Qur'ani bai halitta ba a taba shi sai da tarki kamar lauhul mahfuz da aka samu Qur'ani ko aka saukar da Qur'ani daga ciki ابن كثير يكي سوى وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها طلب ابن كثير يكي وثم لما يسكتي لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث سوى لن تسكي لتلك إلا جنابة دون نجسة دون نجسة آية يزود معنانا خبر أما معنان ستطلب ميكمين لمكي بياني لقبايا waɗannan auzu shine guda uku waɗanda suke nuna mana ala kulli hal wannan aya tana nuna haramcin taba qur'ani ne sai ga wanda yake da tsarki sannan kuma a lokacin da muka zo kan bayanin wajibi na hudu tanzilun min rabbil alamin anan an nasabta qur'ani ne zuwa ga Allah haka ce shi qur'ani abun Allah daga rabbul alamin duk wani abin da aka nasabta shi zuwa ga Allah girmama shi ake yi duk abin da aka nasabta shi zuwa ga Allah misali masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ne yake fi buyutin adina Allah an tusa masallatai shine fi buyuti ma'ana fi buyuti dai masallatai kenan adina Allah an tufa masallatai a girmama su a daukaka su saboda haka ne Allah yace ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban karka shiga masallaci in kana da janaba kamar yadda karka taba shiga cikin sallah sai kana da zaki kaga sallah ibada ce Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake wa an nasabta wannan ibada ga Allah shi kadai ba a yin sa da janaba masallaci an hana shiga cikin masallaci da janaba dakin Kaaba ana cewa baitullah ba dakin Allah ba to ba a tawasi a cewa dakin Allah sai ga tsarki mutum yayi da ba ta tawasi a dakin Allah haka nan ka kwatanta duk wani abin da aka nasabta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga wannan abin ana girmama shi ba a kusancin abin da janaba ko da haila har yanzu mace tana da haila ta tana sallah tana shiga masallaci ba ta shiga masallaci mai janaba yana sallah yana shiga masallaci ba ya shiga masallaci me yasa sallah da masallaci ko Kaaba aka hana mai janaba ko kuma mai haila ya shiga ciki saboda an nasabta su zuwa ga Allah ne Kaaba baitullah masallatin buyutullah sallah kuma ibada ce khassa Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yakewa saboda haka ba a kusancin su sai da tsarki to yaya shi qur'anin da aka ce kalamullah hatta yasma kalamullah
ko an nasabta qur'ani zuwa ga Allah tanzilun min rabbil alamin shi kuma ya kasance me janaba ya taba shi ya kusance shi me haila ta taba shi ta kusance shi masallaci ba za ku kusance shi ba sai da sarki sallah ba za yi ba sai da sarki ka'aba ba za yi dawa shi ba sai da sarki saboda an nasabta shi zuwa ga Allah shi kuma qur'anin da aka nasabta shi zuwa ga Allah shi kuma a ce ya halatta mai jalaba mai haila mai nifasi ya taba me bambanta su da masallaci me bambanta qur'ani da ka'aba me bambanta qur'ani da sallah idan muka duba ai qur'ani shi ne yake gaba da sallah yake gaba da masallaci yake gaba da ɗakin ka'aba saboda waɗannan abubuwa ba a san darajar su ba sai da qur'ani da bayani akan su wannan shine wajibi na kudu sai dalili na biyu wato jawabin yana da danzo ko da kasir goma za mu yi sai ya kare idan ba mu karasar ba yau sai ya zama musalsal gobe mu ci gaba mu karasa saboda wannan bayani ne wanda yake da muhimmanci sosai dalili na biyu na jumhur malaman duniya na haramta taba qur'ani da karanta shi da mai janaba ko mai haila ko mai nifasi aya ta qur'ani aya ta biyu Allah yake cewa wa innahu fi ummil kitabi ladaina da adidul hakim ibnu kathir yana fada a cikin tafsirin sa wajen wannan aya yake cewa wa innahu fi ummil kitabi ladaina da adidul hakim bayyinun شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويؤذمه ويطيعه أهل الأرض حتى يقول كثير فلا يتي حتى أتكن حتى أتن سما شكم ملائكو في قرآن ينادى درجة ينادى توككا يا زمن تو ينادى توككا درجة سن أسما أتكن ملائكو في قرآن سبدا متانا باين كسا su girmama shi su ɗaukaka shi haka ce mala'iku ma suna ɗaukaka shi suna darajantar da Qur'ani a cikin lawhul mahfuz a sama to Allah ya faɗi haka ne yake saboda mutanen bayan ƙasa su ma su girmama Qur'ani su ɗaukaka shi yake cewa fa qala ta'ala innahu ay al-Qur'an fi ummil kitabi ay al-lawhil mahfuz qala ibn abbas radiyallahu anhuma ومجاهد لدينا أي عندنا قاله قتادة وغيره لعلي أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل قاله قتادة حكيم أي محكم بريء من اللبث والزيغ وهذا كله انجيب كثير فه يكفي وشي ون القرآن أشكل له المحفوظ ما كمان ابن عباس يفعله yana da daraja a wajen cikin lauhul mahfuz ma a can gunmu insha Allah subhanahu wa ta'ala yana da daraja yana da makana mai girma yana da daukaka yana da fadala yace wa hadha kulluhu tanzihun ala sharafihi wa fadlihi kama qala tabaraka wa ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin ibnu kathir yace wannan duka yana nuna mana daraja da daukaka da fadala ne na qur'ani saboda mu girmama shi shin yana daga cikin girmama qur'ani kana da janaba kina da haila ko kina da nifasi ki taba qur'ani ko ki karanta shi yana daga cikin girmamawa baya daga cikin girmamawa to shin mace za ta iya taba qur'ani tana da haila tana da nifasi ko tana da janaba in ta aikata haka ta girmama qur'ani akwai wani kirista ba da ya musulunta saboda wannan ishi abin da ya shigar da shi addinin musulunci ya ce saboda shi takardun bible a cikin su su kiristoci ba shi da daraja za shi gaban daki da shi za shi giya da shi kuma za a ga falle na takardun bible a yayyage ko a watsi a boda amma ce shi abin da ya tabbatar da qur'ani shine gaskiya yace bai taba ganin fallan qur'ani a ce shi a boda ba kuma musulmai bai taba gani suna daukan qur'ani suna shigaban daki da shi ba wannan ne kadai yace ya shigar da shi a cikin musulmi to sai ga shi an samu su bandararrun musulman suke so su su wulakantar da Qur'ani su ci mutuncin Qur'ani sai bayan daya ana ji yau a zuwa ce ai mani ma ba ni da saba ne gobe a zuwa ce ai mai janaba ma zai taba Qur'ani a haka tsatsa zu ai wa addinin musulunci halala kai shi ke sa muka dauki alƙawarin zamu dinga bayani akan waɗannan matsaloli masu hatsari dalili na uku shine ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara wadannan sifofi ne guda uku wanda Allah subhanahu wataala ya bawa takardun da aka rubuta ayoyin Qur'ani a ciki abinda ake nufi da su shine lawhul mahfuz وهو معظم ومرفوع الدرجات ومطهر وكذلك القرآن معظم ومرفوع ومطهر الله سبحانه وتعالى أنا الله يتي تكردن دا أتربوتا قرآني جسو قولو كل محفوظ وان دا أتربوتا آيون قرآني جسو الله يباس سفوفي قداء أخو نقول كو يتي مكرمة سنة درجة سنة كرمة نجيو يتي مرفوعة suna da daukaka na uku yace mutahhara suna da tsarki inda aka samu qur'ani yana da daraja madaukaki ne kuma yana da tsarki yaya kuma shi qur'ani haka ne shi qur'anin kansa haƙin duk abin da aka ce yana da daraja to a girmama shi duk abin da aka ce yana da daukaka Allah ya daukaka wannan abin to a daukaka darajar sa duk abin da Allah subhanahu wataala ya daukaka masa daraja to a daukaka darajar sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fi buyutin ajina Allahu an turfa Allah ya ce a daukaka darajar masallatai aka hana mai janaba mai haila ya shiga cikin masallaci to haka nan Qur'ani wanda shine daraja ne a cikin lahul mahfuz sannan kuma madaukaki ne sannan mai tsarki ne a cikin lahul mahfuz to me yasa ba za a darajantar da shi ba ba za a ɗaukaka shi kuma ba za a ƙarƙata shi ba wannan aya malamai suka kafa hujja da cewa suka kafa hujja da ita cewa Qur'ani bai halitta mai janaba mai haƙƙi ya taɓa shi ko kuma ya karanta shi ba saboda Allah subhanahu wataala ya girmama shi a cikin mahfuz ya ɗaukaka darajarsa sannan kuma ya tsarkaka shi duk abin da Allah da kansa ya girmama ya daukaka ya tsarkaka to bai halitta a wulakantar da shi ba dalili na hudu na malaman duniya al-jumhur ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz Allah subhanahu wataala yake wannan qur'ani majidun ai yana da daraja hatta a cikin lawhul mahfuz fi lawhil mahfuz yana da daraja hatta a cikin lawhul mahfuz to duk abin da ya kasance yana da daraja Allah ya darajantar da shi hatta a cikin lawhul mahfuz din da aka dauko shi sannan ku kuma ba za ku darajantar da shi ba sannan kuma darajantar da Qur'ani ne ku umarci mace mai haila mai janaba mai nifasi su dau Qur'ani da hannayensu masu kazanta wannan shine darajantar da Qur'ani wanda kine wannan fatawan fa a lokacin da matarsa take haila bazai kusance ta ba saboda ba ta da sarki amma zai umarci ta ta kusanci Qur'ani dake shi ya ji Qur'ani daraja a tunaninsa da fahimtarsa da gurɓataccen fahimtarsa aya ta biyar ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فما قرآن شيء كذب دوة شعيرة من شعائر الله دوة أبن دجيتي علاقة دا الدين أجل مماش باوي قرآن كذب باب وتشعيرة من شعائر الله وان يكي قرآن شيء جابورة من شعائر الله كباك دا تدوة أبن دجيتي شعائر الله إني أجل مماش مثال دوة نفا dutse na Safa dutse na Marwa dutse ne fa dutse na Arfa amma Allah yake inna Safa wal Marwata min sha'a'illah dutse aka ce to yana cikin sha'a'illah duk abin da yake cikin sha'irullah to a girmama shi Allah yace wa man yu'azzim sha'irallah to wanda ya girmama sha'irullah shin dutsen safa safa yafi qur'ani dutsen marwa yafi qur'ani Allah yace inna safa wal marwa min sha'irillah a wannan aya kuma zai yace wa man yu'azzim sha'irallah wa man yu'azzim sha'irallah fa innaha min taqwa al qulub wanda ya girmama sha'irullah to girmama sha'irullah din ko su sha'irullah suna daga cikin abubuwan da suke tabbatar da taqwa a cikin zukata ba zai yi ka ce kana da taqwa ba ka girmama sha'ira ni sha'irullah ba dutse fa na safa ko dutse na marwa yana cikin sha'irullah to qur'ani bai fi safa ba bai fi marwa ba to saboda haka duk abin da yake ma sha'ira ce ni sha'irullah ba qur'ani ba wanda shine jagoran su gabaki daya wajibin musulmi ne girmama wannan abu sannan kai kanka mai bada wannan fasahon ba za ka iya cewa taba qur'ani ga dajanaba ko da nifasi ko da haila girmama shi saboda kai baka kusantar matar kai tana haila aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'irallahi fa huwa khairun lahu inda rabbi fa huwa khairun lahu inda rabbi duk wanda ya girmama sha'irullah wanda qur'ani shine jagoran su to shi girmama sha'irullah da shine yafi masa da alkhairi a wajen ubangijinsa ma'ana anan abin da zamu fahimta cikin wannan aya a kaddara cewa aka ce maka ya halatta ka taba qur'ani kana da janaba ko mace ta taba tana da haila tana da nifasi ya halatta to taba shi din da janaba da haila da nifasi shi yafi ko kuma taba shi din ko karanta shi da tsarki shi yafi idan muka kaddara cewa duka jaji ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada cikin hadisi ko yake cewa wa man ittaqa shubahati abuna faqad istabra li dinihi wa irdihi ba kai bada ba wa man waqa fi shubaha waqa fi haram duk wani abin da aka yi sabani akai wannan su ce halal ne wannan su ce haram ne kullum kai in kana daukan ma kaulin masu cewa halal ne to talan zaka bada cikin haram kullum lokacin da aka yi sabani kaza jaizi ne ya halatta kaza haramun ne to wara'i shine nisantar shubha kai ka dauke ki cewa haramun ne ka kubuta sai sa nan Allah yake wa man yu'azzim sha'irallah fa huwa khairun lahu inda rabbi idan aka kaddara ma ya halatta din kai kanka shin taba qur'anin da karanta shi da haila da nifasi da najaba janaba shi ya bi maka ko kuma kai alwala da tsarkin ka ka zo ka dauka shi haka yake ba ansa idan ka ce taba qur'ani da karanta shi da janaba ko da haila da nifasi shi ya bi ka kariya ta wannan aya na qur'ani wa man yu'azzim sha'irallah fa huwa khairun lahu inda rabbi Allah yake girmama sha'irullah din shine yafi kai kuma kace rayin girmama yayi din shi yafi daga bisani kenan za an kama hanya zuwa ridda ko zuwa kafirci kenan an ja da Allah an kare ta aya ta cikin Qur'ani aya ta bakwai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la shubha mun yi bayani akan wannan aya da baya ayar abin da yake nunawa haramun ne mutum yana cikin maye yayi sallah ko yana da janaba yayi sallah sannan haramun ne mutum mai janaba ya shige cikin masallaci waɗannan abubuwa su ne ayar take bayani akai kenan idan haramun ne mai janaba ya shige cikin masallaci me yasa shiga cikin masallaci ga mai janaba ya zamanto haramun me yasa abin da yasa shine saboda masallaci ɗakin Allah ne an nasabta masallaci zuwa ga Allah duk abin da aka nasabta yi zuwa ga Allah girmama shi ake yi ba girmama masallaci bane a shiga ciki da janaba ko da haila to shin darajar Qur'ani ya gazawa darajar masallaci a ina aka san cewa masallacin yana da daraja ba cikin Qur'anin bane a ina aka san cewa sallah tana da daraja bai halitta ga mai janaba yayin sallah ba sai yayi wanka ko yayi taimama lokacin da bashi da ruwan wanka a ina aka san da haka a cikin Qur'ani kenan daga bisani bai halitta da janaba a yi sallah ba bai halitta da janaba a shige cikin masallaci ba amma ya halitta da janaba da haida da nifasi a taba Qur'ani ko a karanta shi malakum kaifa tahkumun afala tadhakkaru shin ba ku da hankali ba za ku fa hankalin da za ku iya tunawa shin Qur'ani maganan Allah darajarsa ya gazawa sallah ya gazawa masallaci aka hana ayi sallah da janaba aka hana a kusanci masallaci da janaba amma Qur'ani wanda ya fi su da shi ne aka san darajar wadannan abubuwa ya halatta mai janaba mai haida mai nifasi ya kusance su ko ya kusance Qur'ani ko ya karanta shi to wadannan ina jin akwai tabin hankali ne akwai tabin hankali a cikin harka to wadannan ayoyi ne daddai-daddai guda bakwai wadannan malamai suke kafa hujja da wadannan ayoyi na cewa to mace mai haila mai nifasi mai janaba bai halatta su karanta ko su taba Qur'ani ba idan muna da lokaci za mu shiga hadisai hadisan su goma sha biyu ne idan ba mu da lokaci sai mu tsaya a nan gobe mu yi bayani a kan hadisan mu kawo hukuncin da Sheikh Nasiruddin Albani ya yi mu kawo hukuncin malaman hadisi waɗanda suke shi kaulinsu za mu ɗauka ko kuma kaulinsu sannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani ba mu ce ba malamin hadisi ba ne ba mu ce bai wa addinin musulunci hidima ba amma a wannan matsala ya so kansa me yasa ya so kansa abin da yasa muka ce ya so kansa ya bar manhajinsa na sahihantar da hadisi hadisan nan yace ga baki ɗaya da suka zo suka hana karatun Qur'ani ko taɓa shi ga waɗannan mutane da muka ambata yace duka hadisan da yake a ka'idarsa a manhajinsa idan hadisai da ibai ne in turuk ɗin hadisan suka yawaita yana sahihantawa to turuk ɗin waɗannan hadisai idan muka sallama masa cewa duka da ibai ne me yasa bai sa saboda waɗannan turuk ɗin ya sahihanta su ba ya bar manhajinsa sannan idan hadisai da ibai ne a manhajinsa yana nemo musu shawahidi da shawahidin ya sahihanta waɗancan hadisansa ya yi waɗancan hadisai da ibai me yasa waɗannan hadisai da yake da ibai ne ya san kuma sarai hadisan suna da shawahid bai kawo shawahid ɗin hadisan ya sahihanta su ba me yasa bai kafa ko bai yi aiki da ka'ida ta malaman hadisi na cewa dukkan abin da aka rawaito shi da sanadi mutawatiri ba a buƙatar ingancin sanadi ko da ma da sanadi da isi aka rawaito in dai tawaturi ne to za a yi aiki da shi ba a buƙatar sanadi sai isi waɗannan abubuwa guda uku ne wanda yana aiki da su a cikin littattafansa ya ƙi yin aiki da su ya bar manhajinsa saboda son kai a wannan matsala ɗin saboda haka za mu tsaya a nan saboda ƙurewar lokaci gobe da mu ce za mu yi bayani a kan hukuncin maniyyi amma a yi mana haƙuri gobe za mu ƙarasa za mu tattauna da waɗannan hadisai su goma sha biyu waɗanda suka ce duk da ibai ne mu kuma za mu kawo malaman hadisai waɗanda suka bi albani waɗanda suka sahihanta wasu daga cikin waɗannan hadisai idan kuma mun sallama cewa ma hadisan da baki ɗaya da ibai ne za mu kawo ka'idodi na hadisi da suka wajabta aiki da waɗannan hadisai ko da da ibai ne za mu kawo shawahi na waɗannan hadisai kamar yadda malamai suka yi bayani waɗanda za su sa waɗannan hadisai ko mun sallama musu da ifai ne za su mai da waɗancan hadisai ɗin abinda malaman mustala suke kiransa da suna sahihun da ghairihi wannan duka insha Allah gobe za mu yi bayani sai ayi mana haƙuri zuwa gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma kar a manta idan muka gama karanta wannan takarda ba duka abin da yake cikin takardar nake karantawa ba saboda ana ɗauka a kasir ba lokacin da kasir suka yi yawa mutane ba sa iya mallaka saboda haka ina takaitawa ne amma yana da muhimmanci mutum ya mallaki takardar gaba daya. Kuma wannan bugu ne wanda muka yi shi na gaggawa, za mu bugu mai kyau mu raba kowa ya samu, hatta su waɗannan ƴan rudin su ma za mu aika musu kuɗi. Assalamu alaikum.
Akwai tambayoyi kamar haka wanda yake fassarar wannan hadisin da kuma ƙarin bayani da kuma ingancin wannan hadisin, kamar da shi mai tambayar rubuta ya rubuto nasin hadisin kamar haka: a larabce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, laysa min as-salawati salatun afdalu min salati al-fajr yawm al-jum'ati fi al-jama'ati wa man ahsabu man shahada minkum illa maghfuran lahu, rawahu bayhaqi an mu'adh, kamar da rubuta da hadisin nan.
Wannan hadisi kamar yadda shi malamin ya rubuta yake cewa laysa min as-salawati salatun afdal min salati al-fajr yawm al-jum'a fi al-jama'a wa man ahtaba man shi gana gana
wa man ahtaba man shahadaha minkum illa makfura kamar lahu.
Muhimmin wannan hadisi ba a kan kansa shi kadai ba, hadisai da yawa sun zo ba wai ranar juma'a kansa ba, halartan sallan asuba din yana da fadala. Wannan shi ne abinda galibi muke magana a kan shawahid ko shahid din. Akwai hadisan da ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da fadala na halartan sallan isha da kuma sallan asuba, har yake cewa rashin fita sallan asuba ko rashin yin sallan isha a cikin jama'a alama ce ta munafikai. Inna asqala salati ala almunafiqina salati al-isha wa salati al-fajr, har manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa roman su kamar misali ne wanda gune ko gida ne wanda kullum in kaje zaka samu abinci mai kyau da romo kaci, to akai akai zaka dinga zuwa gun wannan mashan. To haka nan sallan isha da sallan asuba, hadisai da yawa sun zo da wannan fadala ba tare da sun kebanta shi sallan asuba din da ranar juma'a ba. To saboda haka shi yi wa hadisi hukunci wanda galibi mutane ba su fahimce shi ba, ana masa ne da sanadinsa ba kawai da matanin ba, da sanadi ne ake wa hadisi hukunci. Shi yasa idan ka rubuta hadisi matanin hadisi lafazin hadisi baka rubuta sanadinsa ba, me baka ansa ba zai iya baka bayani akan hukuncin hadisin sahihi ne ko da'ifi ba, sai dai ta hanyar shawahidi. In ya ga akwai hadisai da suke magana akan wannan hadisi da ka rubuta, to dogoro da waɗancan hadisai da ya san su sahihai waɗanda suke magana akan hadisin da ka rubuta, zai ce to wannan hadisi yana da asali ko da da'ifi ne, to waɗancan za su kasance shawahid nashi ya zamanto sahihi. Amma in dai hadisin da ka rubuta ne, to dole ne sai ka rubuta sanadi. Misali, Bayhaqi ne ya rawaito daga waye, rawahul Bayhaqi an fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala akhbarana fulan qala akhbarana fulan qala haddathana Abu Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza, to da wannan sanadin ne shi malamin hadisi zai duba shehin Bayhaqi fika ne ko ba fika ba ne, shehin Bayhaqi fika ne ba fika ba ne, shi zai duba. Idan ya ga a cikin sanadin akwai wani maturuci wanda ba a aiki da hadisinsa, ko wani wanda ba shi da hadda, ko wani mutagayye, ko wani wanda yake da matsala dai wanda zai hana a karbi hadisinsa, sai ya ce hadisin da'ifi. Amma idan baka rubuta sanadin hadisi ba, ba da hadisin da zai iya baka hukunci akan wannan hadisin sai al-Hufaz al-Hadis, irin su Imam Suyuti, su Al-Hafiz bin Hajar, waɗanda hadisan ne gaba ɗaya da sanadin su suka haddace a kansu. Idan ka rubuta matanin hadisi sai su kawo ma sanadinsa. To shi wannan matanin da ka rubuta Bayhaqi ne ya rawaito an kaza an kaza an kaza an kaza, sai su kawo kan abin da ka rubuta.
kuma su gaya ma wasu ma waɗanda suka rawaito wannan hadisin bayan bayaki da turuk din da kuma aka rawaito gabaki daya. To saboda haka muna ba wa masu tambaya akan hadisi shawara in za su rubuta tambaya akan hukuncin hadisi su rubuto har da sanadin cikakke. Na'am.
Tambaya mai neman hukunci wani mutum da ya mutu ya fara azumi wani mutum ne da ya fara azumi yana cikin azumi mana ya mutu mutum bai hukunta
a hukunci wanda ana cikin yin azumi ya rasu shine magadansa waliyansa ko magadansa za su rama azumin da ya sha bai samu ya yi ba in kwana uku ne bai samu misali yayi ba yayi 27 kwana uku ko kwana biyu in azumin 29 ne to magadan saurin da za su gaje shi dan sa ko yarsa ko wani dai daga cikin masu gadan sa to sai ya rama masa wannan azumi wannan shi ne na na
sai ko da neman bayani akan kason tauhidi kamar da rubutu ya rubuta koyar game da kasuwar tauhidi zuwa rububiyya da uluhiyya da tauhid asma wa sifat
a kasama wannan hadisi zuwa ila rububiyya uluhiyya tauhid asma wa sifat da yawa daga cikin malamai suna cewa taqsim ne bid'ai wanda ba shi da tushe har akwai wani malami na Sham wanda ya yi rubutu a kan wannan taqsimi din cewa shi tauhidi malamai magabata sun kassama shi ne zuwa tauhidi zuwa ilahiyat nabawiyat as-samiyat wannan shine in aka ce ilahiyya duk abin da ya shafi bayani akan Allah subhanahu wataala da sanansa aka ce nabawiyya duk abin da ya shafi bayani akan annabawa in aka ce sabiyya abubuwan da suka shafi yin imani da su wanda wajibi ne musulmi ya yi imani da su ko da abubuwan sun fi karfin kwakwalwarsa wannan shine taqsimin da aka sani a da wasu ma suna nasabta kasama ko ya kasa tauhidi zuwa wannan kashi uku uluhiyya atmawa haka suke cewa saboda akwai wani malami tauhidi wanda lecturer mu ne a jami'a yake magana akan taqsimut tauhid shine sai muka tambaye shi shin wannan kasama wannan tauhidi zuwa uluhiyya rububiyya tauhid al-asma wa sifat innan menene asalin sa to sai yace al-imam tahawi a cikin litafus al-aqidah at-tahawiyya shi ma ya kassama tauhidi zuwa wannan kashi uku shine mutun na karshe ko na can sama wanda ya nasabta wannan kassama hadisin zuwa gare shi to ina fita na je na karanta wannan litafin da ya fada al-aqidah at-tahawiyya na karance shi gabaki daya banga kasama wannan hadisin kasama wannan tauhidi zuwa kashi uku nan da ya fada ba to sai na ce la'alla ko a cikin sharhin sa ne na Ibn Abd Izz a gari to ina fita na je na karanta wannan litafin da ya fada al-aqidah at-tahawiyya na karance shi gabaki daya banga kasama wannan hadisin kasama wannan tauhidi zuwa kashi uku nan da ya faɗa ba to sai nace da Allah ko a cikin sharhi sane na Ibn Abd Izz yanzu na karanta sharhi shi kuma Ibn Abd Izz a cikin sharhin sa ya kasama tauhidi ne zuwa kashi biyu ba uku kamar yanda ya faɗa ba daga bisani maganan nan nashi ba daidai bane Tahawi bai kasama tauhidi zuwa kashi uku nan ba haka nan Ibn Abd Izz shi ma bai kasama tauhidi zuwa kashi uku nan ba kenan ya tabbata waɗanda suka fara kasama tauhidi zuwa uluhiyya rububiyya tauhid al-asma wa sifat to ko Ibn Taymiyyah ko kuma Ibn Qayyim ko dai a tsakanin su ko a wannan zamanin nan wannan shine sannan kuma kasama tauhidi zuwa uluhiyya da rububiyya dinnan
hatsarin sa shine da wannan akai amfani aka kafirta musulman duniya ake cewa tauhidur rububiyya Abu Jahal da Abu Lahab da mushrikan Makka su ma sun yi ikrarin sa za su kawo ayoyi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaquluna la saboda haka Abu Jahal aka tambaye shi waye shi sama waye shi kasa zai ce Allah ne to saboda haka kai da Abu Jahal a tauhidur rububiyya didi kuke ka gani to hanya ce ta kokarin kafirta mutane da fitar da su a cikin musulunci abinda zai tabbatar da wannan abu ba daidai bane shin da menene Abu Jahal ko Abu Lahab ko kafiran Quraishawa da me suka tabbatar da cewa Allah ne ya halicci sama da kasa da menene da hankalin su ne saboda idan ba su ce Allah ba za su iya kawo wani wanda shi ne ya halicci sama ko kasa eh ba zai iya kawo kai ne kaga haka ce wannan waye ne ha ka duba ba babanka bane yayi saman nan ko kasa ba kakanka bane a tarihi ma baka taba ji wani an ce ayi shi ne ba saboda haka abinda ya shahara ake fada a hannun a bakin waɗanda kai baka yarda da su ba da sai ka bari wannan abin ka ce Allah ne saboda ka huta saboda idan baka ce Allah bane za ka waye to saboda haka su Abu Jahal ko kafirin Quraishawa inkifaiyyan ne badahiyyan ne suka tabbatar da rububiyya shi kuma musulmai ta za a raba musu goma in biyar ne biyar uku ne uku biyu ne biyu a bakin waɗanda kai baka yarda da su ba da sai ka faɗi wannan abin ka ce Allah ne saboda ka huta saboda idan baka ce Allah bane za ki tuwaje to saboda haka su Abu Jahal ko kafirin Quraishawa inkifaiyyan ne badahiyyan ne suka tabbatar da rububiyya shi kuma musulmi ba idan ka ce meye dalilin ka na cewa Allah ne ya halicci sama da kasa sai ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda aya bai kawo ma a cikin Qur'ani cewa Qur'ani ne yake Allah shi ne ya halicci sama da kasa ni kuma na yi imani da Qur'ani shi yasa ni shi Allah ne ya halicci sama da kasa shin Abu Jahl ko Abu Lahab ko kafirin Quraishawa sun yi imani da Qur'ani kada daga bisani kai ka tabbatar da rububiyya ne saboda imaninka da Qur'ani su kuma sun tabbatar da rububiyya ne da hankalinsu ta yaya za su zama to daidai ba su zama to daidai ba ta abinda dalili sun kasa aka kasa fahimta kenan saboda haka wannan tafsiri ba dalili a kansa ba dalili a kansa malamai sun yi raddi a kai sannan kuma akwai hadisi na kassama wannan tauhidi din zuwa kashi uku na'am salamu alaikum
sai mana tambayar da ake gani yana dan son karin bayani game da wanda yake suna cin azumi shin idan misali mutum yana da azumi 27 ne saura uku ko biyu ya rasu za a rama masa na biyun ko uku ko kuma a yana 27 ne ya kwanta rashin lafiya da ya biyu ko uku ba zai rama shi ake son karin bayani
a muhim shi ne azumin da ya baki kawai za a rama masa misali idan azumi 10 ya sha za a rama masa 10 in biyar ne biyar uku ne uku biyu ne biyu wannan shi ne abin da ake abin da ya baki shi za a rama banda wanda bayan ya rasu misali ya yi azumi 20 sai ya rasu goman nan baya kansa baya kansa saboda shi wanda ya rasu din ba mukallafi bane baya kansa na'am salam
wa alaikum dan dalla wannan takardu din da bukatar sai dai ne akwai ɗayan yana da shafuka guda biyar ne wanda yake magana da salatu da fasir din sai shi kuma wanda suke magana akan Sheikh Usman dan Fojo din shi kuma yana da shafuka guda 20 sai dai shi din shafukan farko daga 6 zuwa 7 din suna da matsaloli haka na wajen fita wajen photocopy din idan muka samu nuska asaliya din za a iya yin shi da yawa hakan nan in ya kaga ya ce kofi 20 aka samu da wuta shine naira 100 kenan ko sai kuma wannan mai shafuka guda 5 shi kuma naira 25 to da hakan aka yi su da yawa inda masu bukata daga gobe zuwa jibi zuwa gatar din muna kaddan mallan insha Allah sai a same su sannan gobe kuma Allah da zai karatu ya masallacin mallan Musari Kulogande insha Allah daga nan zai karatu gobe kuma da maka makar ke takwas da rajin Allah shi
أكثر الذي ضم هدي الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد قل بسم الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله صلاة الهادي أبو الهادي جماعة ولا علي حق الهادي لا تراك المستقيم ولا علي الهادي لا لي أقدر من قدر الله جل وعلا صلي على سيدنا محمد الحاكم لما أول والحاكم لما خلص لا يسرنا هذه ولا هذه لا يسرنا ذكر المستقيم ولا آله لا قدر الله قال كل ذلك بسم الله شادعة يا علم قبل كده ما نمان علم قرائش ونمو ألا يسابقا مساء الخير ألا يرى مع قريب قلوه الله تعالى الله سنة قلوه الله تعالى الله سنة قلوه الله تعالى قلوه الله تعالى قلوه الله تعالى الله سنة قلوه الله تعالى الله سنة قلوه الله تعالى فلا ترهاتي سخد إليه أعطني ما أولي رخاتين لما سبق لا شر هذه ولا هذه لا شر تلك المستقيم وعلى آله ويها حتى قدره متداريا رم نشر على إجزاجا فكما نبا خيرا رم نشر على هو وشكرا فإنما لأسر فإنما لأسر فإذا فردت هو جاء نصر الله لفتر ورأيت الناس يدخلنا في دين الله وعجا أجي حمد ربك رسائل إنه قلت الله فرنجي فلك لأنه الله ونحرف شرق على الله الصالح ربنا مالك الناس إلهنا من خير الواسع والحمد لله يواسع بنا من الجنة ولا حول